Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan lasiriyar Litinin 18 ga watan Fabrairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuwa ana iya jinmu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da rana. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lasariyar kafin ku jira hutunmu ga kanun labarai.
Fada shugaban Amurka ta White House ta kare matakin da shugaba Donald Trump ya dauka na ayyana dokar ta ba cikin iyakar Amurka da Mexico. Jariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ya bayar da umarnin a saki fursunoni sama da 2000 'yan Pakistan daga gidan yaron Saudiya. Mata da yawa dake alaka da mayakan kungiyar ISIS dake sansanonin yan gudun hijira a Mosul na fuskantar cin zarafi a cewar wani rahoton hadin gwiwa.
To bayan kun ji labaran za ku ji cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya baiwa sojojin kasar umarni su dauke duk wanda ya dauki akwatin zabe a ranar zabe da za a yi asabar mai zuwa. To ko mai shugaban kasar yake nufi da fadin hakan?
Abin da shugaban kasa yake kare ce da dawa shine ita gwamnati ba za ta lamunci duk wani matakin da wani zai dauka domin gurguntar da wannan zabe ba.
To duk da haka ko me masana suke kallon ko kuma ya suke kallon wannan umarni da shugaban kasa yake baiwa ainihin jami'an tsaro wanda wasu suka ce ya wuce gona da iri?
Kana kwatanta rayuwar dan adam ne da akwatin zabe. Abu na biyu kuma ana jin akwai tsoro kwarai da gaske na dukkan su ma'aikatan tsaron ya zama su wuce gona da iri wurin jin wannan umarnin.
Muna kuma dauke da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan dage zabe da aka yi daga jihar Taraba. Muna kuma dauke da rahoto akan kashe wasu ma'aikatan hukumar yaki da miyagun kwayoyi a Najeriya a jihar dake jihar Ondo. Idan hali ya yi kuma za mu kawo wani rahoto akan taimakon magungunan malaria wanda Amurka ta baiwa gwamnatin Niger domin yaki da wannan cutar ta zazzabin cizon sauro. Sai dai ba za mu samu daman kawo muku shirin na ilimi garkuwar dan adam ba, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Fada shugaban kasar Amurka ta White House ta kare matakin da shugaba Donald Trump ya dauka na ayyana dokar ta ɓaci akan iyakar Amurka da Mexico, yayin da wasu jihohi ke shirin daukar batun zuwa kotu. Haka kuma 'yan jam'iyyar Democrat na majalisu na shirin kada kuri'ar rashin amincewa da matakin shugaban. Zai iya zabar yin watsi da wannan matsala, amma ya ki zabar hakan, a cewar mai baiwa shugaba Trump shawara kan harkokin bakin haure Steve Miller ya faɗa wa gidan talabijin na Fox News a jiya Lahadi. Miller ya ci zaki tsohon shugaban kasa na jam'iyyar Republican George W. Bush kan abin da ya kira watsi da muradan Amurka na kusan kwashe shekaru 20 lokacin da bakin haure ke tsallaka iyakar Amurka, wanda yawansu ya ninka waɗanda suke shigowa yanzu har sau huɗu. Amma Miller ya ce karshen magana shine ba za ta iya samun kasa mai karfin gaske ba tare da kare iyaka ba. Yace matakin da Trump ya dauka na kare iyakokin Amurka da shigar bakin haure barazana ce ga kasar mu. Trump da ya ayyana dokar ta ba su tun ranar Juma'a domin zagayewa amincewar majalisa, wadda ta hana shi kudin da ya bukata dala biliyan 5.7 domin gina bango. Duk da cewa ta amince masa dala biliyan 1.3 don samar da shinge da zai kare tsawon kilomita kusan 90 akan iyakar. Yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman, wanda yanzu haka ke ziyara a Pakistan, ya bayar da umarnin a saki fursunoni sama da 2000 'yan Pakistan da gidan yaron Saudiya. Ministan labarai Fawad Chaudhry shine ya kafe wannan labari a shafinsa na Twitter a yau Litinin. Bayan ganawa da Firaministan Pakistan, mai martaba Yariman Saudiya Muhammad bin Salman ya bayar da izinin a saki fursunonin Pakistan 2007 da ke gidajen yaron Saudiya. Ana sa ran Pakistan za ta karrama Yariman Muhammad bin Salman a yau Litinin, kwana guda bayan da ya saka hannu a wasu rijiyoyi na biliyoyin daloli da Pakistan. Jiya Lahadi, Yariman Saudiya ya jagoranto ta kulle yarjejeniya da Pakistan da ta kai dala biliyan 20 yan sa'o'i bayan saukar sa kasar a ziyara aikin da ya kai. Prime Minister Pakistan Imran Khan tare da manyan jami'an soji da na farar hula suka tare shugaban na Saudiya a wani filin saukar jiragen sojojin sama dake wajen babban birnin kasar. Daga baya Khan ya tuka Yariman zuwa fadar wato Prime Minister, inda shugabannin biyu suka yi wani zaman tattaunawa kafin saka hannu kan wasu irjiniyoyi tsakanin kasashen biyu. Mata da yawa dake alaka da mayakan kungiyar ISIS dake sansanonin yan gudun hijira a Mosul na fuskantar cin zarafi da cin zarafin lalata daga gurin jami'an tsaron Iraki, a cewar wani rahoton hadin gwiwa da ya fito wannan makon daga kungiyar yan jarida ta Iraki da tawagar masu bincike ta Mosul. Rahoton wanda hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Iraki ta yi watsi da shi ya ce akwai bayanai 16 cikin wato da aka tabbatar cikin 36 na cin zarafin matan da ke da alaka da mayakan IS lokacin watanni uku da aka kwashe ana binciken, ciki har da ƙananan yara 5 da ke tsakanin shekaru 15 zuwa 18. Rahoton ya ce yawancinsu sun kashe kansu saboda damuwar da suke fama da ita ta cin zarafi, yayin da macen da ta fito daga gidan masu hali za ta kare kanta daga wannan cin zarafin ta hanyar bayar da cin hanci. Su kuma sauran da ba su da kuɗi ba su da yadda za su yi illa su fuskanci cin zarafin. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kudirin da hukumar zaben Najeriya ta dauka na sauye jadawalin lokacin zaben Najeriya ana dabda lokacin da za a fara shi ya kara karfafa shakkun da wasu masana ke da akan yiwuwar samun aƙidar demokradiya mai nagarta a Najeriya, wacce ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a duk faɗin nahiyar Afirka. Jinkirta zaben ya batawa wasu 'yan Najeriya da yawa rai, amma bai zo musu da mamaki ba, da yake wannan shine karo na farko da hakan wato ta faru ba, karo na farko kenan da hakan ta faru ba. A kashin gaskiya ma ba wani zaben shugaban kasa da ba a jinkirta ba a Najeriya tun shekarar 2007. Sai dai kuma ba a Najeriya kai yake samun yawan jinkirta zabe ba a Afirka da kasa da wato daga shekarar 2009 an dakatar da zabuka 27 daga cikin zabuka 102 da aka gudanar a kasashen na Afirka, a cewar wasu bayanai da muryar Amurka ta taro daga cibiyar habakar da aikidojin demokradiya a Afirka dake birnin Johannesburg na Afirka ta Kudu. Haka kuma bayanin ya nuna cewa kasashe 20 daga cikin kasashe 51 ne suka dakatar da zabukan cikin shekaru 10 da suka gabata. Daga ƙarshe a yau ne shugaban kiristocin duniya masu bin mazhabar Katolika Papa Roma Francis zai tarba fada kamar guda 100 daga kasashen duniya daban-daban da za su halarci wani babban taron kolin da ba a saba gudanar da irinsa ba, wanda zai mai da hankali kacokan akan matsalar gallazawar jima'i da ake yawan zargin shugabannin cocin ta Katolika da aikatawa. Masu shirya taron sun yi kokarin nuna alamar cewa kada asaran wasu muhimman matakai za a dauka a taron, amma kuma masu lura da al'amura sun ce wannan wata dama ce a wurin cocin ta Katolika na dadadawa waɗanda aka kuntatawa da sauran magoya bayan su dake ganin kamar cocin ba ta damu da matsalar su ba. Ana fara wannan taron ne dai yan kwanaki kalilan bayan da majami'ar Vatican ta sauke wani babban fada na Amurka wanda tsohon shugaban cocin Washington ne wato fada Tude McCraig, bayan da aka same shi da laifin kuntatawa mutane da dama da suka hada har da yara kanana ta hanyar jima'i.
Sarfil Hashim Gumal kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta biyo sauran jam'iyyu a inda ta shirya wani taron gaggawa biyo bayan dage zaben shugaban kasa da aka yi a Najeriya. Amma babban labari da ya dauke hankali a kan wannan taro shine umarni da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya yi, inda yake kashedi ga masu satar akwatin zaɓe cewa ya yi baiwa wato sojojin ƙasar umarni cewa duk wanda aka samu ya dauke akwatin zaɓe za a iya ma harbe shi. Wakiliyarmu Alheri Grace Abdu ta halarci wannan taro kuma ta mana ƙarin bayani akan tattaunawa da aka yi a wurin wannan taron.
to ita jam'iyyar APC mai mulki abin da take kare da dawa kenan cewa ita hukumar zabe ba ta da nirin da zai sa ta jira sai da lokaci ya kure haka da sanar da take zaben nan domin suna cewa ta kan tarai tira da waɗannan matsaloli kuma ta kan ba za ta iya shawo kan matsalolin kafin lokacin da za ta gudanar da zaben ba amma ta dauki wannan mata ta bari sai da lokaci ya kure mutane suka tafi to a wurin da hukumar zaɓe ta yi jawabi ga masu ruwa da tsakin nan ta sanar da cewa dukkan tsarin da aka gabatar na zaɓe wato daga kama daga raba katinan zaɓe na dindindin da kuma dakatar da yakin neman zaɓe daga sa'o'i 24 zuwa lokacin da za a fara kada kuri'un nan suna nan daram ma'ana inda yake ta ɗage zaɓe da za a da mako guda babu dama ga jam'iyyar siyasa su ci gaba da yakin neman zaɓe to sai dai a wannan taro na jam'iyyar APC ta ce wannan ma keta doka ne domin ita hukumar zaɓe ba hukumar shari'a ba ce ta shiga hurumin da ba nata ba idan ba za ta wato ɗaga zaɓe ta kuma zo ta ce ta hana dama ga 'yan takara 'yan jam'iyyar siyasa yi yakin neman zaɓe ba sabili da haka ita dai jam'iyyar APC ta sanar da cewa babu wanda zai hana babu makawa za ta ci gaba da yakin neman zaɓe har zuwa ranar juma'a wato sa'o'i 24 kenan ga lokacin da za a kada kuri'a
to babban labari kuma da muka samu a wannan taro shine umarni da shugaban kasa ya baiwa sojojin Najeriya cewa duk wanda aka samu ya dauki akwatin zabe a ranar zaben za iya wato kai mai hari ko kuma za iya kwantar da shi wai menene babban dalilin da yasa shugaban kasa ya wannan hurucin
wato ka san duk lokacin da aka shiga yanzu dai ba za ka rasa gani a kafofin sadarwa ana ta yayata labaran da ba su da tushe ba ana cewa ko dai daga inda za a ce an ga waɗansu da takaddun zaɓe na zahiri ko kuma katinan zaɓe na zahiri ko kuma sakamakon zaɓe da aka riga aka rubuta jam'iyya da ta ci dai da dai sauransu dai rahotanni da kamar yadda nace da ba su da tushe waɗanda ko hukumar zaɓen ma ta kare ta a cikin gidan da muka yi da ita jiya to abinda shugaban kasa yake kare jaddadawa shine ita gwamnati ba za ta lamunci duk wani matakin da wani zai dauka domin gurguntar da wannan zabe ba domin yin kafa a gudu ya sa zaben nan ba zai zama da sahihanci ko kuma da karbuwa ga idanun duniya ba abinda suke kara jaddadawa kenan
to ko kun samu daman yi wa shugaban kasa tambaya akan abin da yake nufi da wannan umurnin da ya bayar ko kuma dai wani babban jami'i na jam'iyyar APC da ta yi wannan taron
a gaskiya wannan taron da aka yi taro ne da aka yi shi a kadaice ba taro ne da aka yi shi da za a ba jam'u yan jarida damar yin tambayoyi ba mu muna nan lokacin da aka shiga taron muna nan har lokacin da muna nan shugaban kasa ya shigo muna nan shugaban kasa ya fita amma bayan da aka yi taron nan duk wanda ka tuntuɓa in banda shi jagoran jam'iyyar APC din nan Bola Tinubu da kuma ministan ayyukan noma da ya yi hira da Musi Audu Oge babu wani wanda ya fito daga wannan taron ya yarda ya amsa tambayoyin manema labarai a cewa sun yarda da matsayin jam'iyya kuma ba za su yi magana ba sai ita jam'iyya za ta fito ta ma mutane bayani sabili babu wanda ya samu damar yi ma shugaba Buhari tambaya akan menene yake nufi ya ne kuma yake ganin wannan mataki da ya ba da umarnin dauka zai abin da zai biyo baya
madalla a gaida alheri Idris Abdu to ko me masana suke faɗi ne game da wannan umarni da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar tambaya kenan da nayi wa Shu'aibu Mungadi dan jarida kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum
wannan umarni idan muka duba wato yana da matsaloli kala biyu na farko dai a democracy wannan umarnin baya da gindin zama domin yana da wahala a ce ana siyasa ana democracy kuma an karbi mutum akan domin kana fatanta rayuwar dan adam ne da akwatin zabe abu na biyu kuma ana jin akwai tsoro kwarai da gaske na su kansu ma'aikatan tsaron ya zama su wuce gona da iri wurin bin wannan umarnin. Ba mamaki a juya wannan umarni a yi amfani da shi ta hanyar wato barazana ga abokan adawar siyasa. Kuma ba mamaki su kansu ma'aikatan tsaro tunda ma'aikatan tsaron Najeriya an sha samun inda ake fama da matsalar abinda Turawa ke cewa accidental discharge. Inda suke bindiga daɗi a saki harsashi a kashe mutum a kan abinda doka kila bata ko san da shi ba. To irin wannan yana iya sa su yi gaban kansu wajen aiwatar da abinda bai dace ba. Saboda haka gani na ba da wannan doka a wannan lokaci da ake fama da matsalar ta'addanci da rashin tsaro a Najeriya kamar ba daidai ba ne. Ba laifi bane idan gwamnatin tarayya ko kuma shi shugaban kasa ya ba da umarnin a kama a tsare a kuma tabbatar da an hukunta waɗanda suka aikata laifin ɗauke akwatin zaɓe, amma har bewa a mutu to gaskiya wannan da alama dokar ta yi tsauri da
to Malam Shabu baka tunanin da yake daman ai kowa ya san ɗauke akwatin zaɓe wato babban laifi ne. Kuma kila shugaban kasa ya faɗi wannan magani saboda tsoratarwa idan mutum ya ji irin haka zai abin nan. To inda kan haka ne ai bai yiwuwa a ce umarnin da shugaban kasa ya yi tsauri da yawa.
Eh to amma ai Najeriya tana tafiya ne akan doka. Idan akwai hukunci kan kowane irin laifi dan adam ya aikata a doron kasar Najeriya. Idan doka bata bada damar hukuncin kisa ga mutumin da ya dauki akwatin zaɓe ba, mutuna fa akwai mutanen da ke satan mutane waɗanda har yau ba mu ji wanda aka shugaban ƙasa ya ce in an ga wanda ke satan mutane a harbe shi ko kuma an ga ɗan fashi da makami a harbe kar a je kotu ba. To idan har waɗanda ke ta'addanci da ƴan fashi da makami da masu sauran manya-manyan laifuka wanda ke wasa da rayuwar ɗan adam ba a ce da an gansu a harbe ba sai an je kotu an bi doka, to me zai hana shi wanda ya saci akwati wanda mafi yawa an san su an gansu domin garuruwan su ne, ungunan su ne, mutanen da aka sani ne, me zai hana a zakulo su a kai su a bi doka a yi musu hukuncin da ya dace madadin a ce shugaban kasa ya ce a harbe su? Ba fa shugaban soja ba ne, wannan shugaban farar hula ne, kuma gwamnati ce wadda ake zaton za ta bi doka sau da kafa.
To duk da cewa ai gwamnatin farar hula ce doka ya ce a kama duk wanda abin nan, su kuma irin waɗannan mutane su tari suna ɗauka ne su ruga ko kila ba su yi amfani da makamai a wurin ɗaukan abin. Idan ku an ce a yi amfani da makamai su ma a kansu, ina wannan maganar za ka haɗa su?
To bincike ya nuna mana a can baya dai mafi yawan mutanen da ake zargin ma suna sace akwati su ruga har da ma'aikatan tsaro a ciki, kuma wasu wurare ma ma'aikatan tsaron ke ba su kariya. Amma duk inda aka zagaya da wannan doka Malam Yakubu zai wahala kwarai a ce ta dace da ayyuka a mulki na demokradiya.
Madalla Shaibu Mungadi kenan dan jarida kuma mashari akan harkokin yau da kullun a hirar da muka yi da shi. Yanzu haka talakawa a jihohin Adamawa da Taraba sun bayyana cewa duk da cewa wato ba su ji daɗin ɗage zaɓe da aka yi ba, amma a shirye suke za su sake fitowa a ranar Asabar domin ƙada ƙuri'unsu, inda suka buƙaci hukumar zaɓe ta INEC ta tabbatar da ta kintsa sosai. Ga ra'ayoyin wasu talakawan daga jihohin Taraba da Adamawa.
Ta sunana Muhammad Ahmad Jodo wanda aka fi sani ne ta Baba Jirin, yana yankin Mai Balo ne a Nasarawa Jirin.
To yanzu haka gashi hukumar zaɓe ta ɗage zuwa na Asabar, ku masu kada ƙuri'a menene fatan ku Asabar mai zuwa?
To gaskiya dama da farko abun gaskiya bata mana rai, amma mun tuna cewa Allah ne ya kaddara, kuma rokon da muke yi da hukumar zaɓe dan Allah dan Annabi ranar Asabar a tabbatar da cewa ba sake koma irabun da aka yi ba, don gaskiya talakawa sun ɗauki su zo su saka kuriya har wasu sun tafi rumfunan zaɓe, an zo nan ce ba zaɓe. Gaskiya abubuwa ya ɓata mana rai kan ba kaɗan ba. Ta yi zaɓe nan tsakaninta da Allah, duk wanda ya ce a bashi
Te sunan malami?
Ah, sunana Julius Garba Yonko. Yonko Kamal Kumanzi a jihar Taraba. Muna fata ga hukumar zabe ta yi adalci, ayi iya shiri da za a yi da ba za a sake samu wata matsala irin wanda aka samu ba. Domin wannan taron din bamu taba gani irin wannan matsalan ba. A baya ana iya samu wa, amma ana sanar da jama'a da wuri da aka bari rana ta kama aka sanar da jama'a sun ji bacin rai, kuma zai jawo ga kuma bayan su a amuran ayyukan su da suke yi na yau da kullum don biya bukatun rayuwar su. Sun bar ayyukan su sun zo su kada zabe a kauyukan su, sai aka ja zabe a cikin lokaci kadan wanda ya zama ma wasu su da matsala da kuma baya. To muna fatan Allah ya sa su yi shirin da zai kawar da wannan domin mu gudanar da zabe mai lafiya ya kammala lafiya.
Yanzu ku jikin ku guyon ku bai sanyi ba, za ku saki kuma
gaskiya guyon mu ta yi sanyi, amma muna ganin in mun bar bamu koma mu yi zabe ba za a kware mu, don muna ganin alama ne wanda an so domin a kwace a hana mu yin zaben mu a yansin da muke so. So za mu kokari mu tabbatar mun yi ba da karfi mu zo mu fita ƴaƴan mu da yan uwan mu domin mu kada kuriya a jami'an da muke so.
Talaka ka bar kuka kuriyar kai cinka ka rike makamin ka ita za ta cece ka. Talaka ka bar kuka kuriyar kai cinka.
Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya ke nan da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya naɗo muna daga Adamawa da jihar Taraba. Sai dai kada a shafa, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 10 ne da minti 21 a nan Washington, wato na safe. A jiya ne wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba ne suka kashe wasu jami'an yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi a Najeriya a jihar Ondo. Wakilin Hassan Umar Tambuwal yana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana.
A yammacin jiya Lahadi ne wasu da ba a kai ga gane ko su wane ne ba sun kashe wasu jami'an hukumar NDLEA mai kula da safara da hada-hadar miyagun ƙwayoyi a jihar Ondo. Mr. Haruna Gagara shine komandan hukumar NDLEA a jihar Ondo.
Wallahi mun kashe mana yara guda hudu sallah.
A wane wuri ne aka kashe su rankai dade?
Na hanyar daga Ifon zuwa Uzeba.
Wane lokaci ne aka kashe su rankai?
Around 5:30 AM.
Kuma an kace da an kashe su an kone mota kugo?
An kone mota, wallahi.
Ko abin da sun ka dauka daga wurin?
Ah, su dai sun ga don su kashe yaran nan ne, sun kwashe bindigogin dai.
Bindigogi guda nawa suka dauka?
Guda uku.
To su wa kuke zargi da aikata wannan danyen aiki?
Da wuce yan kwayan.
Wato masu safarar kwaya su ne kuke zaton cewa sun kashe muku mutane kenan?
Ah, su ne mana. Wallahi wai nan mutanen wallahi sun je sun kashe mana yara na aikin su ba wai sun wani abu ba su.
Ko kun kama wasu mutane yanzu?
Muna kan bincike, muna da bincike tare da mu da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da suke nan a nan Ondo.
Dama su 'yan kwanan nan sun taba kashe muku mutane kenan?
Sun taba dai suna attacking mutanen mu, suna jin masu ciwo ba taba kashe wani ba, amma sun sha attacking din su da in muka je yaran mu suka tafi aiki wani lokaci akan samu suna tare ne yaran a hanya.
Ko akwai wasu mutane da kuke tsammani ko kuke zato yanzu kamar masu cikin masu sai da kwayar nan?
Mu dai mun san cewa suna da hannu a tsakiyar nan, domin irin wannan kisa din an shirya ne, sun shirya ne suka je suka yi ma suka kashe wayannan yara, don na ganin ba su ji daɗin irin yadda muke aikin mu ba, suna ganin muna matsa musu, ba sa son dai mu yi aikin mu yadda da ya kamata. Kuma su aikin kwayar nan su ma suna kawo damuwa a cikin sa sosai.
To ko akwai waɗanda an ka ji ma rauni cikin mutanen ka? Shi ma jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Ondo Femi Joseph Femi ya tabbatar da kisan, yace jami'an NDLEA din suna kan aiki ne aka kashe su, yace kawo yanzu ba a kama kowa ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. a ci gaba da neman hanyoyin magance asarar rayuka da zazzabin cizon sauro ke haddasawa a kasashe masu tasowa. Amurka ta tallafa wa jamhuri Niger da magungunan yaki da zazzabin cizon sauro wanda aka kiyasta darajar su akan miliyan wato biliyan 2.5 billion kenan na sifa. Ga Suleiman Mumu da Barma da ƙarin bayani.
Tallafin wanne ya haura miliyan 2.5 billion na sifa ya kunshi wasu katankatan kimanin 674 masu dauke da magungunan da suka hada da na rigakafin masassarar cizon sauro da gidajen sange da magungunan warkar da wannan cuta. An bayyana shi a matsayin wani bangare na gudunmuwar da kasar Amurka ke baiwa kasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Niger a karkashin tsarin PME wanne ta hanyar sa shugaban kasar Amurka ke fatan sassauta yawan arnar da masassarar cizon sauro ke haddasawa a duniya da kashi 50 daga cikin 100. Inji mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin kasashen Afirka Whitney Bird lokacin da take damka wannan tallafi a hannun hukumomin Niger.
L'objectif de PMI est de réduire de 50% la mortalité liée au paludisme.
Uwar gidan shugaban kasar Niger Hajiya Aishatu Isuhu wacce ke jagorancin yaki da zazzabin cizon sauro a wannan kasa ta bayyana farin ciki a game da wannan yunkuri na gwamnatin Amurka a bisa la'akari da yadda tallafin zai taimaka wajen ceto rayukan dimbin jama'a. Lamarin da ko shakka babu zai saka walwala a zuciyoyin jami'an kiwon lafiya in jita.
Kun san wannan cuta shine cutan da yahi kashe mutane da yawa kuma yahi wahalda mu a kasar Niger. Kadan kadan duk kowa ya sani a cikin gidansa a ce a masassara ta kama ni a zazzabin cizon sauro ne. To wannan abin maganin shi na da nauyi kuma cikin wurin aikin ma likitocin mu su ma yana kawo musu wahala kwarai dan kana ganin mutum ga yanan kana son ka mishi magani kuma abin bai yiwu ba har ma Allah ya tahi da shi. Abokan mu na America muna gode musu kwarai. Allah kuma ya sa mu ci muriyan wannan abin da aka kawo mana.
Masassarar cizon sauro na kan gaba a jerin cututtukan da suka fi halaka jama'a musamman mata da yara kanana a kasashe masu tasowa. Sauraka Niger ma bata tsira ba daga wannan mugun alkaba'i in ji likitoci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla gaida Suleiman Muni Barma. To sai dai yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labari amma wannan karo a takaice.
To a daga tafa da shugaban kasa Amurka ta White House ta kare matakin da shugaba Donald Trump ya dauka na ayyana dokar ta bace akan iyakar Amurka da Mexico yayin da wasu jahohi ke shirin daukar batun zuwa kotu. Haka kuma yan jam'iyyar Democrat na majalisu na shirin kara kuri'ar rashin amincewa da matakin shugaban. Yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman wanda yanzu haka ke ziyara a Pakistan ya bayar da umarnin a saki fursunoni sama da 2,000 Pakistan da gidan yaron Saudiya. Ministan labarai Fawad Chaudhry shine ya kafe wannan labari a shafin sa na Twitter a yau Litinin. Yace bayan ganawa da Prime Minister Pakistan mai martaba Yariman Saudiya Muhammad bin Salman ya bayar da izinin a saki fursunonin Pakistan 2,107 dake a gidajen yaron Saudiya. Ana saran Pakistan za ta karrama Yarima Muhammad bin Salman a yau Litinin kwana guda bayan da ya saka hannu a wasu rijiyoyi na biliyan na wato na biliyoyin daloli da Pakistan. Mata da yawa dake da alaka da mayakan kungiyar ISIS dake sansanonin yan gudun hijira a Mosul na fuskantar cin zarafin lalata daga gurin jami'an tsaron Iraki. A cewar wani rahoton hadin gwiwa da ya fito daga wato ya fito wannan makon daga kungiyar yan jarida ta Iraki da wata tawagar masu bincike a Mosul.
To duka kuma da wannan muka kawo karshen shirin mu na wannan lokaci sai can da gare ki na za a jimmo dake da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Sarfi Hashim Goma da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma Julie Gracia wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyan mu na wannan la'asariya Mr. Santos. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai anjima amma a dakaci shirin yau da gobe.